بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الحميس هدو قواتن المحرم هجرانا دا شكرا دبو دا دليهو دا أشرن دا بيو وان دا دي دا أشرن دا تقوز قواتن ماج شكرا تدبو بيو دا دايا منا كرات اللتاف الصارم البتار في التصدي لسهرة الأشرار نا الشيخ العلامة وحيد عبد السلام بالي حفظه الله وان اللتاف ني دايا تم كرد دبو دا كياك أربوكا ايه دا انسهري دا اندبو da matsafa da ƴan secret societies da masu ainihin hudda da ƴan cultism duk wani wanda ya kama hanyar bori ko tsubbu ko bokanci ta wajen biyan bukatun shi wannan ainihin malami babban malami Wa'idu Abdussalam Bali ya sanya kansakalin shi wato takobi na alqur'ani da sunna domin ainihin ya yake su a inda zai kawo maka bayani ɗaya bayan ɗaya akan cewa da irin hanyoyin da bokaye suke yi su cutar da mutum, su raba shi da matar shi, su raba shi da wurin aiki, su cutar da mutum, su hada wani da wance, su hada wance da wani, auren tilas ko soyayyar dole ko kaso inda baka so ka zauna kai kasuwanci ko karatu ko kai ainihin harka aiki ko makamantansu. Sannan sai malam ya bi ya rinka kawo irin nau'ukan asirin da suke yi, su yi asiri su hana namiji ainihin wato aure, ko su yi asiri su hana mace aure, ko su yi asiri su haukatar da mutum, ko su kashe mutum, ko su kore shi daga gari. Har dai tafiya ta tafiya malam ya kawo bayani dangane da irin nau'ukan asirin da suke yi don a hana namiji iya saduwa da matar shi ko kuma a hana mace iya yadda da ainihin namijinta. To duk da malam ya gama wannan kuma sai ya kawo ga wani nau'in ainihin larura wadda take da alaka da wannan. Ita ce larura ta samu mutum ya zan baya iya haihuwa, namiji ne ko mace, ko larura ta ainihin samu mutum ko namiji ko mace ya zan aljani ya shige shi, ko an yi mishi asiri, ko aljani ya shige ta, ko an yi mata asiri, ya kasa haihuwa ko ta kasa haihuwa. Shine sai malam ya ce akwai yadda al'amarin yake faruwa na ɗabi'a. To wannan na ɗabi'a shine malam ya kawo shawarwari sai dai a tafurin likitoci, in Allah ya ba su iko akan su nasara akai shikenan. In ko na asiri ne ko aljani ne, sai malam ya ce yadda ake iya gane cewa wance da bata haihuwa aljani take fama da shi ko asiri, kowa na da baya haihuwa aljani yake fama da shi ko asiri, shine za a ga yana fama da ainihin matsanancin ciwon kirji, musamman ciwon kirjin zai fita mishi bayan sallar la'asar, wani lokacin ya zarce mishi har zuwa tsakar dare. Sannan zai rinka tunane gashi nan koyaushe cikin tunani. Sannan zai rinka samun kanshi a halin ciwon baya, ciwon kwankwaso, ciwon mara. Sannan zai rinka samun kanshi a halin tsoro da razana da firgita a cikin bacci, yana mugayen mafarkai na abubuwa masu bashi tsoro. To duk wanda aka same shi yana irin waɗannan sifofi, ko wanda aka same ta tana irin wannan sifofi, tare da samun sakamakon rashin haihuwa sai a ce to wane aljani ne, ko kuma wance ainihin asiri take fama da shi, ko wane ainihin asiri yake fama da shi, ko wance aljani take fama da shi. To shine sai malam ya kawo hanyoyi ɗaya bayan ɗaya waɗanda za a bi a yi wannan magani. Mun fara karantawa sai lokaci ya ƙure mana, don haka a yau sai mu ce babban malami Wa'idu Abdussalam Bali hafizahullahu ya ce ilajul uqmi, ga yadda ake maganin cutar rashin haihuwa. Bakara, in ka waye gari kai bakararre ne ko ke bakararriya ce, baka haihuwa ko baka haihuwa, in dai harkar ta zan ta aljani ce ko ta asiri, to ga maganinta. Malam ya gama gabatar da bayani dangane da in harkar ta zama ta ƙabi'a ce. Yanzu nan ana maganin maganin rashin haihuwa ne sakamakon aljani ko asiri. Duk waɗannan abubuwan faɗan uwa musulmi mai saurare, muna son ka rinka haɗawa da abin da Allah maɗaukakin sarki ya haɗa a cikin alqur'ani, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah. Dan aljani ya hana ka haihuwa ko ainihin asiri ya hana ka haihuwa, kar ka ɗauka yin kansu ne, a'a, Allah maɗaukakin sarki sai bai ba da izini, inda bai ba da izini ba su isa ba. Mutum nawa aka yi wa asirin a kashe shi kuma yana nan da ran shi,
mace nawa ake wa asirin katti aure tana nan yanzu ita kanta har ta haifi aya tana aurarwa, mace nawa ake wa asiri katta samu haihuwa yanzu tana nan tana haihuwa, ashe a waɗannan Allah bai bada iko ba kenan. To duk inda kaga abin ya faru to shine wa mahum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillahi, basu isa su yi asirin su cutar da wani ba ta hanyar asirin sai inda izinin Allah. To in Allah ya bada izini kuma abin in ya faru sai ka ainihin dauka cewa harkar daga Allah ce, ka dauka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, dan haka tunda daga Allah ne to menene Allah ya yarda da shi wajen a nemi magani. Shine Wahidu Abdussalam Bali ya fara ka maka yace awwalan tusajjilu lahu ruqyata ala sharifin yastami'u lahu 3 times yawmiyan, kai malamin da aka zo maka da wannan mara lafiya sai ka daukan mishi ainihin wato kaset, wanda wannan kaset yana dauke da ayoyin ruqya din nan waɗanda muka yi su a can baya. To zaka ce ya rinka sauraron wannan kaset so uku a yini guda, misali a ce da safi ya tashi yayi sallar asuba sai a danna mishi kaset din, ya ji kaset din ciki da baya, kaset din minti 45 ne ciki da bayan shi, in ya ji shi shikenan sai tashi ya tafi harkar shi, ko kuma ta tashi ta tafi harkar ta. In kuma ya ga yana da lokaci da zai sa ya ta ji duk daidai ne, domin ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam at-Tabarani ya rawaito a cikin littafin al-Mu'jam al-Kabir, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce idan har mutum yayi sallar asuba sai ya zauna yana ambaton Allah ko yana karatun al-Qur'ani har rana ta fito ya tashi ya sallar walha, za a rubuta mishi ladan umara, za a rubuta mai ladan umara wato tamkar yaje umara. To shi yasa tayi sallar asuba ko yayi sallar asuba sai a ce ya zauna yana sauraron wannan kaset, ya ji shi ciki da baya, in yana bukata yayi taji ai al-Qur'ani ne, yayi taji har rana ta fito, sai kuma ya tashi sallar shi ta walha sai ta farkoke shi, jama'a mun gane. Sannan da rana a ce nan ma ya sa ya ji ciki da bai ko ta sa ta ji ciki da bai, sannan kuma da daddare ya sa ya ji ciki da bai ko ta sa ta ji ciki da bai. Wajen jin kaset din nan da daddare za a iya ainihin sa mishi ko da yana cikin bacci ne, a ce bacci ya dauke shi da wuri ko bacci ya dauke ta da wuri, sai a danna a kaset, sai a danna a rikoda, shikenan sai a kusantar da rikoda kusa da shi, shikenan yana kwance din nan kaset din zai yi aiki akan shi in Allah ya so. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Yawwa. Saniyan na biyu, yaqra'u surata safati fi sabahi aw yastami'u ilayha, haka kuma ainihin wato da safi zaka sa shi ya rinka sauraron suratul safati, wato ya rinka karanta suratul safati in ya iya kenan. In ko bai iya ba fa to shikenan sai ka daukan mishi a cikin kasar sai ya rinka saurare, wasafati safat ya rinka saurare ko ya rinka karantawa kullun da safi. Kaga bayan ayoyin ruqya ga kuma wannan shi ma zai ji, za a iya hada mai a kasar guda ko kuma kowanne a shiga da shi nashi kasar din. Salisan na uku, yaqra'u suratul ma'ariji 'inda an-nawmi, sannan zai rinka karanta suratul ma'ariji a wajen ainihin wato a wurin bacci, shine sa'ala sa'ilun ko bi'azabi waqi, wato wannan sura sai rinka sauraranta ko ya rinka karanta ta kullum, ainihin wato zai rinka sauraranta ko kuma ya rinka karanta ta. Amma sai malam yace 'inda an-nawmi, a yayin bacci da daddare kenan, ya zo zai kwanta sai ainihin a sanya mishi wannan sura sai ya rinka sauraranta a kasar ko kuma ya rinka karantawa. Shine yaqra'u suratul ma'arij 'inda an-nawmi aw yastami'u ilayha, ya rinka karanta suratul ma'arij ko kuma wato a wurin bacci, ko kuma in bai iya karantawa ba sai ya rinka sauraranta. Ko da ya iya karantawa, in ana tsoron kasala za ta iya kama shi, domin shedanin zai iya gallaba shi ya ci karfin shi yadda ba zai iya karantawa da kanshi ba. Hatta sa kaset din ma in sihiri ya karfi ga mara lafiya, wani kaset din in ka bashi ya sa sai gaza sawa sai hau kasala, ko kuma ya sanya, in ya sanya sai ainihin shedanin ya shiga cikin rijiyar ya tsuntsunka kaset din. To a matsayinka na malami mai yin ruqya, malamin alqur'ani, malamin sunna, sai aka zo aka ce algafata malam, kaset din da ka bayar aka je aka sa ya tsuntsinke a cikin rediyon, sai ka sake daukan wani sai ka basu, sai aka dawo ya tsuntsinke, sai aka zo aka yi magana sai aljanin yake shi yake tsunka kaset din, ya za ka yi da shi? Shine sai ka karanta ayoyin ruqya, in ka karanta ayoyin ruqya sai ka tsoma kaset din a ciki sai kai sauri ka cire shi, sai ka azazzage shi ya sha iska, shikenan aljanin bai isa ya tsinka shi ban Allah su. jama'a mun gane wannan da kyau ko yawa to rabi'an na hudu taqra'u lahu ala zayti al-habati as-sawda'i al-fatihata ayat al-kursi khawatim al-baqara خواتيم آل إمران المعوذات ثم يدهن صدره وجبهته والعمود الفقري قبل النوم نيكي سننكم كيما لمي سيكا سامو من الحبة السوداء من بكين الجرو سيكا سامو ونمي ككرنت سورة الفاتحة ككرنت آيات الكرسي ككرنت كالشان سورة البقرة واتو آيو يدينا كالشان سورة البقرة آمن الرسول كينا سننسيكما كالشان أينهن آل إمران to karshen Ali Imran ita ba ayoyi biyu bane a in aka ce karshen Ali Imran ayoyi 10 na karshen suratu Ali Imran din nan inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahar ila akhir sura to daga nan ayoyi 10 na karshen ta din nan sai ka ainihin karanta sannan da qul huwallahu da falaqi da nasi thumma yadhunu sadrahu sai ka ce shi wannan mara lafiya ya rinka dangwalan mannan ka dan yana shafawa a kirjin shi ko tana shafawa a kirjinta idan mace ce shafawa a kirji din nan didda nonan ta za ta bi dun nonan ta ta shafe kasan nonan ta sama ta shafe duk gaba daya mun yi bayanin siffar shafawan nan a can baya ba wai shafawa ne zaki shafa manyan kauye ba ko kuma budurwar kauye a'a shafawa ne zaki dan dangwalo ka dan si ki dan shafa haka sama sama kanshin shi ake so ya tashi a wurin da kuma ainihin a ga alamar wurin maiko ba wai a ga wurin nare nare man na zuba ba dan kadan kika dangalo kika shafa kadan kika mummulke ya isa ko ka shafa haka amma ka adibo shi ya roro haka a zuba diya buwaye ki ina fatan mun gane wannan to ya shafa kirjin shi wajaba hata hu da goshin shi wal amudan faqriya da kuma gadan bayan shi shine wannan kashi nashi na tsakiyar gadan baya sai da sai ya shafa ainihin gadan bayan shi haka gaba daya zuwa kasan kwankwasan shi qablan nawmi da daddare wannan shafa man da daddare ne zai rinka yi shi to man kaji abubuwan da zaka karanta a ciki man alhabatu sauda bakin algaru kuma ka tabbatar da ka samu mai kyau din dan kanka je ka samu wanda suke alayyadi ne suke yi macuta su je su samu alayyadi su ainihin gasa shi in ya narke su je su samu man habatu sauda su dan cuda sai ka ji yana ainihin kanshin alhabatu sauda din a'a bakin algaru original din zaka samu wanda yake ne nagartar shi mai kyanshi khamisan na biyar thumma taqra'u lahu nafs al-ayati ala asli nahl naqiyin sannan waɗannan ainihin ayoyi da aka ce suratul fatiha ayatul kursi karshen baqara karshen ali imran falaqi da nasi da qul huwallahu din nan su din nan sai ka samu tatacciyar zuma zuma tatacciya wadda babu dumari ba a hada ta da komai ba an kuma tace ta an raba ta daga wannan amyar tata sai zan ka ainihin samu ta tatacciyar ta sai ka karanta waɗannan ainihin wato surori a ciki da ayoyi da muka faɗi to anan wahidu bali bai faɗi cewa za a hada da ainihin wannan kakin ta na jiya din nan ba amma hakikanin gaskiya za a hada hadda wannan kakin shi da kanshi da yazo karantar da wannan wuri a karatun littafin Sarimul Batar da yake sai da ya ambaci za a yi amfani da kakin wanda ainihin muka faɗe shi a jiya cewa wannan ainihin tittikar tata wanda mai waka ce to tun da wai ma za a yi amfani da tittikar tata daga baya a hada ta to tun farko ne yasa aka ce a tace a akwai dalili in aka tace ruwan zuman gashi daban wannan tittikar tana cuɗa da datti dan haka ba za a ce tun farko a hada a yi amfani da ita ba ita kanta tittikar akwai masu aikin ta waɗanda ƙwararru ne game da noman zuma game da harkar zuma za a bi a tace sai ya zama asalin tittikar zumar ce kawai sai ya zama tsantsar kakin zuman ne to wannan shi ne ghiza'u malikat to in aka same shi sai a cuɗanya su sai a karanta waɗannan ainihin ayoyi ɗin ya akhudhu minhu kulla yawmin ala riqi kullum sai ka umarci shi wannan ainihin wato mutum ya rinka ainihin shan wannan zuma ala riqi wato akan yawun shi tun kafin ya karin kumallo min amil aqatin wahida cikin cokali guda kullum sai ka ce mishi da safe ko ka ce mata da safe ki ainihin sha cokali guda babban cokali ainihin wato tablespoon kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko to munasaba akan wannan jiya na faɗi inda ake samun wannan ghiza'u malikatin dinnan nace a sani na wannan ainihin wato ghidha'u malikatin nace ana samun shi a iya sani na wato wani supermarket a Abuja, wani supermarket ne da kwarori mutanen kasar Lebanon, asalin su mazauna Kano ne, suka koma suka ainihin kafa supermarket din a Wusetu. Ga cikakken sunan supermarket din, Amida supermarket Wusetu Abuja. Lambar waya su in daga cikin Abuja kake kiran su ko daga yankin Abuja sai ka buga 523-4067. Idan ku daga wajen Abuja ne kake kira kamar daga nan Zaria ko kuma daga ko'ina sai ka buga 09-523-4067 sai ka gaya musu kana neman ghidha'u malikat na ainihin asal. Sai ka musu magana da Larabci ko da Turanci ko da Hausa, duk suna jin Larabci don dama Larabawan Lebanon ne, suna jin Turanci ƴan boko ne, suna jin Hausa saboda sun zauna Kano. Insha Allah mun kai magana wani zai jin Hausa, wanda kayan kai buga waya wanda ya dauka mun zai jin Hausa, ka ce a kira mai jin Hausa. Ba a rasa masu jin Hausa, wajen su 30 ne ko 40 zaka same su a ciki, suna da yawa. Shi yasa babban wuri ne tangalimin supermarket ne, wato kasuwar ƴan boko ta zamani. To kaji waɗannan su ne abubuwan da ake so zaka hada wa shi mara lafiya din. Yastamirru ala zalika iddata ashhurin, zaka ainihin umarce shi ya ci gaba da shan wannan zuma, yana shafa wannan mai, yana amfani da waɗancan kasusuwa ko yana karanta waɗancan surori tsawon wata da watanni, ba wai wata ɗaya ba kawai, kamar wata biyu, wata uku, ma'altizamihi bi awamirillahi ta'ala fi nafsihi, tare da kuma ka ce mishi shi kanshi fa lazimci bin umarnin Allah madaukakin sarki, likai yakuna minal mu'minina sadiqina alladhina yashfihum Allah bil qur'anil karim, don ya zama daga cikin mu'minai na gaskiya waɗanda Allah madaukakin sarki yake warkar da su da alqur'ani mai girma. Ya qulu ta'ala, Allah madaukakin sarki yana cewa, wa nunzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina, muna saukar da alqur'anin da yake shi qur'anin waraka ne kuma rahama ce ga ainihin mu'minai. To lallai in dai har wannan ya zama ɗaya daga cikin mu'minai na gaskiya, in Allah ya so alqur'ani zai warkar da shi kamar yadda Allah ya nuna. Fa khassa Allahu ta'ala almu'minina duna ghairihim, kaga sai Allah ya ware mu'minai banda waɗansu waɗanda ba mu'minai ba. Allah ya nuna cewa alqur'ani waraka ce, rahama ce ga ainihin mu'minai. Malam ya ce, وقد أولجت حالات من هذا النوع, حقيقة أني ما جنن حالي دداما نئل ون النوع نرشن هيهوا بفضل الله تعالى دفللر الله مرأوك تنسلك باويدا قوكرن وهيد بالبا بعد قوكرن مبا دفللر الله دكما مؤجزة القرآن ليجرما. جماعة مسلمين من قالوا أننا لكيوكو توكاجوا أننسوني إن أكي tsawon lokaci abin bai yi ba sai a sake maimaitawa mutum. Zaka ga kamar anan malam bai kawo matsalar da a yi wa shi wannan mutum karatu ba, cewa a yi wa shi mara lafiyan karatu a yi mai ruqya don a cire mishi aljanin. In aka bi waɗannan matakan, Allah so aljanin zai fita da izinin Allah ko kuma asirin zai kare. To in kuwa aka ga abin bai ba, to akwai buƙatar a zaunar da shi kanshi a ci gaba da mishi karatu kenan. In aka ga har hakan an yi bate ba, sai a koma yana amfani da waɗannan matakan, sai kuma ka rinka haɗa mishi ruwan wankan magariya, yana wanka yana sha, mun faɗi yadda ake haɗawa a can baya. Shikenan da izinin Allah wannan matsala za ta ƙare. In kuma ka ga fa duk an yi matsalan nan ba ta ƙare ba, sai a koma babban mataki, shine a koma a yi ta addu'a tare da cewa dama ana bin waɗannan matakan ana addu'a, amma matsala in ce matsala to gaba ɗaya komawa ake ga addu'a. Duk wani asbab ma sai a kauce mai a koma ma addu'a kai tsaye kawai. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To waɗannan su ne ainihin hanyoyin da ake bi da izinin Allah ai maganin bakara, wato rashin haihuwa ga ƴa mace ko ga ɗa namiji wadda ta faru ta hanyar asiri ko ta hanyar ainihin wato aljani. Kuma kamar yadda na faɗa a ƙashin gaskiya saboda Allah, waɗannan matsalolin wato matsaloli ne da suke da buƙatar mutane su tsaya su naƙalce su. Don wata za ta zo ta ce maka duk sanda ta ɗauki ciki wata uku sai ya zube, to akwai buƙatar ita a dauki matakin akanta. In aka dau matakin, aka ga gashi ta ci gaba da samun cikin yana zubewa, a koma a dau mataki akan mijin. Me yiwa mijin yana da wata aljana da ta aure shi, don haka tana kishin wata mata ta haifan mishi da, duk sanda wata matar shi ta dauki ciki sai ita wannan aljana da ke da'awar mijin mijinta ne, sai ta je ta ainihin rinka zubar da wannan cikin, don tana da'awar cewa mijin na wannan matar ai ba mijin wannan matar bane, mijinta ne tun kafin ya auri wannan mace mutum, ita tana auren shi. To yanzu dan me za a yi mata kishiya? Dan haka sai ta rinka hasada. Jama'a mun gano wannan, ta rinka kishi. To irin wannan galibi da an dauki mataki akan mijin shi kanshi, sai kaga ita ma matar ta samu sauki insha Allah. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To saboda yadda muka samu kanmu jama'a a halin lokaci yayi na sabon shekarar musulunci, kuma mutane sun saba a cikin al'adu da aka gada na gargajiya da kuma addinai da bid'o'i da aka gada, mutane sukan dan kirkiro bid'o'i haka, kaji a ce ana bikin shiga sabuwar shekara, ana happy new year na musulunci. A kashin gaskiya, saboda Allah, ba tsawaita magana zamu ba, sai dai zamu ce a takaice addinin musulunci bai yadda da bikin sabuwar shekara ba. Babu wani happy new year na musulunci ne ko na Christianity ko na sabuwar shekara Bature, babu dai happy new year a cikin addinin musulunci. Ka a ce wai sabuwar shekara ta zo, za a je a budin littafin shekara. Budin littafin nan wata al'ada ce da muka gada a ƙasar nan, macutan malamai suke yi sakamakon rashin barin su, ba aikin yi, ba albashi, ba wani abu da suke samu, don haka sai su ta kirkire-kirkire. In suka ga bana lallai kam akwai kuɗi a ƙasar nan, akwai wadata a ƙasar nan, yan siyasa na fataka, amma su ba a yi da su, to shikenan sai a je sai a rubuta wani littafi, a rubuta wata takarda, sai a sanya a ƙarƙashin buzun liman asbahin fari da za a shiga ta wannan shekara. In aka ce yau ɗaya ga watan al-Muharram, to shikenan in aka yi sallar asuba sai liman ya ɗaga buzu sai ya zaro. A ƙaryarsu cewa suke wai wannan takarda daga Allah take, to shine fawailul lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah yace gwalalan azaba, tsananin azaba bane ya tabbata ga masu rubuta littafi da hannunsu, su yi ƙarya su ce daga Allah ne, a halin ba daga Allah bane. Allah yake sun shiga uku sun lalace saboda abin da suke rubuta suke wa Allah ƙarya. Allah yake irin mugun aikin nan da suke ya tabbatar da halakarsu. To waɗannan malamai wai sai su ce wai ga wannan takarda an zaro ta daga Allah ne, sai ka ji an karanta ta, sai ka ji an ce bana za a yi mutuwar kansuloli, bana ƴan majalisar dattawa za su mutu da yawa, bana ciyamomi za su mutu da yawa, bana masu noma za su mutu da yawa, saboda sun yi hasashe sun ga waɗannan suna fataka bana. To shikenan sai kaga kansuloli ne, ciyamomi ne, sanatoci ne, ƴan House of Reps ne, masu kuɗi ne, manoma, waɗanda dai jinsin da aka ce za su mutu da yawan nan, sai kaga suna ta kawo sadaka, suna ta kawo sadaka wai don a yi addu'a sai ya zan wannan ƙaddarar ta kauce. Jama'a mun gane, to jama'a musulmi wannan abubuwa bid'a ne, amma alhamdulillah sakamakon yawan wa'azin sunna irin waɗannan macutan malaman ma sun yi ƙaranci. In ba ka tafi ƙauyuka waɗanda suke ƙauyuka busassun ƙauyuka ba, da wahala ma ka samu irin wannan. Wasu abubuwan ana faɗi wallahi in kai ɗan bana bakwai ne sai ka rinka ga kamar ma zagin malaman Najeriya, kamar sharri ake musu. Cuta ta kai cuta a wurin malaman Najeriya, sai dai abin da Allah ya nuna maka kawai. Wannan bid'a ne, haramun ne, malamai su ci gaba da wannan. Duk rahoton da suka faɗi kuma ƙarya suke yi, kuma ba kai laifi ban katsi ne musu albarka, domin gashi Allah ya ce wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibuna. Sun shiga uku sun lalace sun bani sakamakon abin da suke rubuta da hannunsu. Dan haka jama'an musulmi kun ji wannan, to yana daga cikin abin da ya tabbata, watan al-Muharram shine watan farko na musulunci, na daga cikin watanni masu ainihin alfarma, da shi da ainihin wato wata na Rajab suna daga cikin watanni masu alfarma, da wata na ainihin wato Dhulqa'ada da wata na Dhulhijja. Waɗannan su ne watanni masu alfarma da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake uku a jere suke, amma ɗaya an yi mishi kara ya ƙetara gefe, wato da watan ainihin Dhulqa'ada da watan Dhulhijja da watan al-Muharram, kaga waɗannan a jere suke. To watan Rajab shi kuma can yake shine Bahaushe yafi sani da cewa watan azumin tsofaffi. Waɗannan watanni Allah ya ba su daraja, ya ba su alfarma, sakamakon alfarmar da Allah maɗaukakin sarki ya sa a bisa harshen annabawan da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato su annabi Ibrahim, suna girmama waɗannan watanni. Sai Larabawan Makka suka tashi suna girmama waɗannan watanni, shine duk inda ake yaƙi in aka ce ɗayan watannin nan sun shiga sai a tsaye da yaƙi. Wannan na daga cikin alfarmar da Allah ya bawa waɗannan watanni. To amma alfarman nan da wannan daraja bata shar'anta a yi ibada a cikinsu ba sai wadda shari'ar musulunci ta ainihin ba da izini a yi. Don haka watan Rajab shine ake kira watan azumin tsofaffi. Babu wani hadisi ko da kwaya ɗaya ingantacce daga fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa sunna ne a azumce shi. Don haka malamai suka ce yin azumi da nufin cewa falalar Rajab, yin azumin tsofaffi don samun lada a kan wannan magana ta musamman, aka ce yin haka shi kanshi saban Allah ne, bid'a ne, laifi ne. Jama'a a gane wannan da kyau. Amma ka saba kana yin azuminka dama duk ranar Litinin, duk ranar Alhamis, ko kuma kana azuminka 13, 14, 15 da kowane wata, babu laifi wannan in ka yi, wato ka yi ne akan dama abin da ya tabbata ka saba. Amma ka ce saboda falala azumin tsofaffi, kamar yadda ka ji ana ƙaryar cewa wai azumin tsofaffi sai tsoho ya tsufa sai ka ga yana ta ƙarƙarewa yana yi, wani tsohon sai ka same shi ya yi Rajab, ya yi Sha'abana, ya yi Ramadan, ya yi wata uku yana azumi. Wannan al-Imamul Allama Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Al-Manarul Munif ya ce bid'a ne, manzon Allah bai taɓa haɗe waɗannan watanni guda uku ya azumce su ba. Sannan shaitan ne wa mutane wahayi na shaitanci shine watan da manzon Allah ya fi yawaita azumi shine watan Ramadan, to bayan shi ba watan da yake yawaita azumin nafila fiye da watan Sha'aban, shine watan da ake kira watan sallar tsofaffi. Amma watan azumin tsofaffi ba a samu hadisi ko kwaya ɗaya ingantacce manzon Allah yana azumin shi ba. Shi yasa aka samu manyan sahabbai irin su Abubakar Siddiq, irin su Umar Faruk, in suka ga iyalansu suna yin wannan azumi har dukansu suke. Aka ce Sayyidina Umar da duruna yake yawo, in ya ga mutane na ainihin azumin tsofaffi har dukansu yake sai sun karya sun sha ruwa tukuna. Abubakar Siddiq ya tashi wata rana ya ga iyalansa sun ɗauki azumi, lafiya yau, sai suka ce ai muna azumi ne, saboda dama wata ne da an saba azumta shi a lokacin maguzanci. Sai ce ai wannan watan azumin maguzawa ne, yasa iyalansa suka karya. Ku je ku karanta littafin As-Saiful Qati' lin-Niza na Malam Abdulmumin Bafullatani, da kuma ainihin littafin ainihin As-Sunan wal Mubtadi'at na Malam Abdulsalam Khadir. Duk baki ɗaya malaman nan suka bayyana cewa waɗannan abubuwa ba su da ainihin asali. Don haka ya jama'ar musulmi, azumin tsofaffi bid'a ce wadda musulunci bai yadda da ita ba. Babban malami Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani da ya tashi su yi littafi su kucin da guda a kai, ya sa wa ainihin wato littafin Tabyinul Ajab bima warada fi fadl Rajab, bayyana abun mamaki game da irin hadisan da suka zo game da falala azumin Rajab. Ya kawo hadisai kamar guda 33 zuwa da 4, duk ya nuna cewa ba su da asali, ba su inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Al-Imam Abubakar Al-Khallal ya fitar da waɗannan hadisai baki ɗayan su a cikin littafin shi mai suna Fada'ilu Rajab, hadisan da suka zo akan falala azumin tsofaffi duk ya ainihin wato ruwaito su da isnadan su, aka samu aka yi ta hakiki, aka bayyana duk ɗaya bayan ɗaya waɗannan hadisai ba su inganta ba. Don haka ka je ka samu wannan littafi Kitabu Fada'il Rajab da kuma littafin Tabyinul Ajab bima warada fi fadl Rajab. Allah madaukakin sarki ya tsare mu, Allah ya kiyaye mu. Don haka manyan malamai irin su Al-Imam An-Nawawi duk baki ɗaya sun raunanar da hadisan da ke magana dangane da falalar ainihin azumin Rajab. Mutane su gane wannan. Sannan akwai hadisi wanda har a cikin littafin Riyadus Salihin na yazo, wanda ke nuna falalar yin azumi jumulla shi a cikin watanni masu alfarma dinnan. Wannan hadisi a taƙaice da'ifi ne, hadisi ne wanda Al-Imam Abu Dauda da Tirmidhi suka rawaito shi, bai tabbata ba. A taƙaice dai jama'a, babu wani hadisi tabbatacce game da ainihin azumin tsofaffi. Amma in ka saba yin azuminka saboda ainihin Litinin ko Talaa'i ko Litinin ko Alhamis, ko kamar yadda muka bayani wanda ya tabbata a sunna babu laifi sai ta wannan, ko kuma ramuwar azumi, ko kuma wani abu makamancin haka. Sannan watan Zulqa'ada ba a samu wani hadisi ko kwaya ɗaya ya bayyana falalar yin azumi a cikin shi ba gaba ɗayan shi, shi ma yana daga cikin watanni masu alfarma. Sannan sai wata na ainihin Zulhijja, watan Zulhijja ya zo a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, yace babu waɗansu kwanaki da za ka bauta ma Allah masu falala fiye da kwana goma na farkon watan ainihin Zulhijja. Aka ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko da ainihin wato mutumin da ya yi jihadi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya aikin alheri, sai manzo Allah ya ce sai dai wanda ya tafi jihadi ya je bai dawo ba, shi kanshi ya mutu, dukiyar shi ya ainihin duk ya asara komai da komai, to shi ne za a daidaita ladan ibadar shi da wanda ya ibada a waɗannan kwanaki. To amma ware waɗannan kwanaki goma na ainihin wato watan sallah babba shi ne watan Zulhijja, da azumtas wannan malamai sun tabbatar da cewa bid'a ne, amma babu laifi don kaɗi kwana ɗaya daga ciki ko kuma ranar tara ga wata ranar Arafa ya tabbata ka ainihin yi azumin. Wato ashe wannan hadisi yana nuna falalar wasu ibadoji ne, amma hadisin da ya zo yana nuna falalar yin azumi a cikin waɗannan kwanaki guda goma. Hadisi ne wanda babu shakka bai tabbata ba hadisin Asma'u, ka karanta littafin Lata'iful Ma'arif fi ma lil mawasimi ainihin al'am min al-wadha'if na al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali, ya bayyana cewa waɗannan hadisai duk ba su tabbata ba. Ka kuma karanta littafin Tamamul Minna fi Ta'liqi ala Fiqh Sunna. A taƙaice kenan, in muka dawo wata na ainihin uku daga cikin jeren jiya watannin shine watan ainihin wato al-Muharram, mun yi magana wato wata na hudu, mun yi magana ainihin watan Rajab, watan Zulqa'ada, watan Zulhijja, wata na hudu daga ciki shine watan al-Muharram, shine wannan wata da muke ci. Ya tabbata a cikin sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallama, Annabi ya sunnanta yin azumin ranar Tasu'a da Ashura. Ranar Tasu'a ita ce ranar tara ga ainihin wata na ainihin wato al-Muharram, ranar Ashura kuma ita ce goma. To ya tabbata a cikin sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta haka, don haka aka ce ya zo a cikin sunna za ka iya yin tara ɗin, ka iya yin goma ɗin, in ba ka iya yin duka biyu ɗin babu laifi sai ka ainihin taƙaito a kan shi na goma ɗin, za ka iya yin haka sai ka goma ɗin ita kaɗai wato Ashura ɗin, domin goma ɗin Annabi ya yi. Sai aka ce to ai Yahudawa ma suna azumta, to saboda Annabi ya saba musu sai ya ce in Allah ya kai mu baɗi za mu ainihin azumci tara sannan mu haɗa da goma. To sai zan kafin baɗiɗin Allah ya ɗauki ran Annabi sallallahu alaihi wa sallama, don haka sai zama sunna ne za ka iya haɗawa guda biyu ɗin, sunna fi'iliya da ƙauliya sun haɗu. To in ya zan ba ka iya yi sai guda ɗaya, to sai ka yi Ashura ɗin tare da haka, in ba ka yi Ashuran ba ka yi Tasu'an daidai ne. To amma wasu sun kawo cewa za ka iya yin ranar 11 ga wata, yin ranar 11 ga wata ɗin nan ya zo a cikin umarnin wani sahabi ne mai suna Abdullahi ɗan Abbas, hakanan ainihin wato asarin shi ya zo a cikin littafin Sharhu Ma'anil Athar na al-Imamu Tahawi da isnadi sahihi, sai dai babu hujja a cikin shi, domin babu shakka wannan wata ƙarin fatawa ce akan abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda yake kayyadadde. Annabi ya kayyade tara da goma, to Ibnu Abbas ya ƙara da 11. Daga nan ne wasu malamai sai suka ce babu laifi a iya yin tara, goma, 11. In ka karanta Sayyidu Sabiq a cikin fiqh sunna ya tabbatar da wannan magana, amma ka ji asalinta ta zo daga umarnin wani sahabi ne wanda a irin wannan halin a ƙashin gaskiya ba za a ɗauki maganar wannan sahabi a ƙara akan aiki ko umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Don haka abin da muke ganin daidai shine ayi tara ɗin, ayi goma ɗin, in ba a samu damar yin biyu ayi goma ɗin, in ba a samu damar yin goma ba aka yi tara ɗin, yayi ainihin daidai insha Allahu ta'ala. Waɗannan bayanan baki ɗaya, ina fatan ka je ka samu littafin nan mai suna Rad'ul Anam min Muhdathat Ram ta'alif Sheikh Abu Tayyib Muhammad Ata'illahi Hanif haqaqahu Abu Yusuf Ahmad Ibn Ali, gashi wani littafi ne su kutun da guda akan tsoratar da bayin Allah game da bid'o'in watan al-Muharram. Wani babban malamin hadisi Abu Tayyib Muhammad Ata'ullahi Hanif shine ya rubuta shi. To na daga cikin bid'o'i da ake a cikin wannan watan shine ainihin bid'ar cika-ciki. Bid'ar cika-ciki da aka gada iyaye da kakanni, limamai da shehinnai, su iyaye da kakanni cewa suke yi, wanda dai bai cika cikin shi a wannan daren ba za a cika mishi da wuta, to wannan ƙarya suka yi wa Allah, ana neman da su tuba. su kuma shehinnai da malamai hadisi suka kawo suka ce annabi ya ce wanda ya yalwata wa iyalan shi a wannan rana Allah zai yalwata mishi a sauran ainihin shekara. To wannan hadisi bai inganta ba. Al-Imam Abdurrahman Ibn al-Jawzi a cikin littafin shi ainihin Kitabu Mawdu'atil Kubra yace hadisin ƙarya ne. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawul Kubra da littafin shi kuma Ahadithul Qusas hadisan malaman wa'azin tirmi masu neman nabatir masu tarakwana yace duk wannan ƙarya ne. Sannan shi ma wannan malami ya tabbatar da cewa waɗannan hadisai babu shakka ba gaskiya bane ƙarya ne, cewa wai wanda ya yalwata wa iyalin shi Allah zai yalwata mishi a sauran shekara. Ka karanta littafin Al-Fawa'idul Majmu'a fil Ahadithul Mawdu'a da kuma littafin Al-Fawa'idul Mawdu'a fil Ahadithul Mawdu'a na ainihin Al-Hafiz Shawkani da kuma na Kar'i Al-Maqdisi. Dukka je ka samu waɗannan ka karanta ɗaya bayan ɗaya babu shakka waɗannan hadisan na maganar yalwata wa iyali ba su inganta ba. Har ma wasu wai suke cewa wai ai ka yalwata wa iyalinka a ranar Ashura ya fi ka yalwata musu a ranar babba ko ƙaramar sallah. To wannan wata daɗi da ƙari ne na ƙarya. Ranar babbar sallah da ƙaramar sallah musulmi ba su da wani biki a duniya da ya wuce waɗannan ranaku. Shi yasa akwai abubuwa da shari'ar musulunci ta yi tsawa a kai, amma a ranar sallah nan aka ce a ƙyala mutane don su ainihin san cewa yau ranar biki ne, ranar idi ne. Jama'ar musulmi mu gane wannan da kyau. Don haka al'umma a guji bid'a. To akwai ƙarerayi waɗanda aka ƙaga da dama suna da yawa, na daga cikinsu wai duk wanda ya yi tozali ranar Ashura ba zai yi hakiya ba a ranar alkiyama. Wanda duk ainihin wato ta yi kunshi ranar Ashura za ta tashi kafafuwanta na haske a kan siraɗi. Ga sunan dai za ka ga malam Yahuza ya yi kuskure ya tunkuɗo su a cikin sharhin shi na askari da dama. Duk waɗannan hayaniya ne da ban kaura ba su tabbata ba. Jama'an musulmi mu gane wannan abin da ya tabbata a cikin sunna shine yin azumin kadai. To wannan shine abin da ya tabbata. To sai ya zama Allah cikin ikon shi a wannan rana, ranar ainihin wato 10 ga wata din na ranar Ashura, ita ce ranar da aka kashe Sayyidina Husaini. Aka samu wasu fasikai, zindikai, makiya Allah, makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka je suka danna jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Husaini, suka ainihin yanka shi. To su ƴan Shi'a wannan rana sai ta zama musu gagarumar ranar bakin ciki. Dan haka in dai ɗan Shi'a ya haifu a cikin uwar shi haihuwa halal malak, duk ranar Ashura sai jinin shi ya zuba a ƙasa. Amma a ka'idar gangaren ɗan Shi'a in dai aka ce yau Ashura jinin shi bai zuba ba, to babu shakka shege ne a cikin Shi'a. Wannan ita ce gangariyar aqidarsu. Dan haka sai ainihin ranar in tai sai su ɗauko takubba ko reza ko asaku su rike a hannayensu, wannan hannu kuma da bulala, wannan hannu da wuka, ana yankan jiki nan, mutum na yankan kafadar shi yana tsugawa nan bulala, yana yankan nan yana tsugawa nan bulala. In ya ga nan ya jage-jage da jini sai ya juya. To wai tun da suna kaunar Husaini jinin shi ya zuba a wannan rana, to in dai kaunarka ta gaskiya ce kai ma jinin ka ya zuba a ainihin wannan rana. Wannan ainihin magana bid'a ce ita kanta da ƴan Shi'a suka ainihin kirkiro ta, ba addinin musulunci ba ce. To a wajen ainihin shekaru 5 da suka wuce sai aka samu shugaban ƙasar Iran na wancan lokaci Ali Khomeini, sai ya ba da fatawa a matsayin shi na shugaban ƙasar ƴan Shi'a a cewa yana roƙon arziki wurin ƴan uwan shi ƴan Shi'a akan cewa wannan shekarar kar su zubar da ainihin jinin su ƙasa, amma akwai ƙananan asibitoci clinics da aka bude, kowa ya je a zuƙi koda sirinji guda daga ainihin jikin shi madadin ya zuba a ƙasa, a tattara waɗannan jimenaki sai a je a taimaki marasa lafiya a asibitoci. Wasu ƴan Shi'a Iraniyawa sun karɓi wannan, wasu kuma sun yi tawaye waɗanda suke ainihin sukan suna nan akan aƙidar ɗan mazansu na jiya ta Shi'a, sai suka ce a sai dai jinin ya zuba a ƙasa, don jinin jikan manzon Allah ma a ƙasa ya zuba. To muna so duk ɗan Shi'an da ya sani ya san mu ko yake jin mu ya san ba mu taɓa yadda da kashe Husaini fa da aka yi ba. Kuma muna cewa wanda duk ya kashe Husaini muna cewa Allah ya tsine mishi albarka. Amma bambancin aqidar mu da ku ƴan Shi'a shine ku ƴan Shi'a sai kuka yi ƙarya kuka ce Yazidu ne ya kashe. To mu ko muna aiki ne da hadisi, muna kuma aiki da ilimin hadisi, wato ilimi ɗaya
tamkar da dubu wajen tace gaskiya daga abin da yake ƙarya. Babu inda yazo a cikin isnadi ingantacce cewa Yazidu ne ya kashe ainihin Husaini, babu wannan a cikin duniyar ilimi. Amma in wani dan Shi'a ya ce akwai, muna son ya kawo mana da ingantaccen isnadi, ba wai ya kawo wane ya ce a'a wane ya ce ina isnadi, shin isnadin ya inganta, wane ne ya fitar da shi daga cikin malamai magabata ko waɗanda suka mai musu, wane ne ya inganta isnadin, abinda ake magana kenan. Don haka babu wanda ya san takamaiman wanda ya kashe Husaini, amma mu muna mai kan uwa da wagi, duk ma wanda ya kashe Husaini ko wane ne, wannan mu ne mishi bakar addu'a akan Allah ya la'ance shi, Allah ya tsine mishi albarka. Wannan ita ce tsantsar aqida mu ta Ahlus Sunna. Akan haka ne nazo mana da ainihin wato daya daga cikin littafai na aqidojinmu na ainihin wato aqidar Salafus Salih, shine Numiyatul Qahtani, wani babban malami ne al-Imamul Qahtani. Kadan ka ji daga abin da malamin ya faɗi game da waɗanda suka kashe Husaini, don ka tabbatar da cewa mu ma gaba ce da kiyayya tsakaninmu da kowane ne ya kashe Husaini. To amma ba mu san waye ba, inda mun san kowaye mu ba tsayawa za mu muna tsine mishi albarka ba. In yana da rai za a yi kan mai uwa da wabi ne shi ma a ji a tsaye da haddi a kan shi. To amma babu wanda ya tattace wane ne ya kashe ainihin Husaini. Allah madaukakin sarki ya shirya da mu. كاجي بي أبن الإمام القهطاني يكي فلي
والله للرسل الذين سعوا إلى إثمان جب سمعوا على الإثمان ويقول من قتل الحسين فإنه قد باع من مولاه بالحسين لثمان تذكر مثل مولد كبيرة فالله ذو عفو وذو غفران لا تقبل من يسرى الحسين جمع الرياض وفق كل مليون إن الحديث من فتاة عن أهله فيما بغي أحلام الأسنان
ومن سوراري أتك أي تكاجي وانا يتتي أجيدم الإمام القهطاني إن يارسي في هذا الشكرة دريبير ya rubuta littafi Numiyatul Qahtani, wake ne wanda yake kare shi da nun guda Numiya, shine a cike yake cewa wailul liman qatala al-Husayn, tsananin azaba ya tabbata ga wanda ya kashe ainihin Husaini, sannan kuma ya ainihin samu fushi da kuma asara daga ainihin wurin ubangijin shi. Daga ƙarshe sai ya cike da cewa kai ne karatu ko mai saurare, kakka sake ka karbi kowace irin riwaya aka karbo a tarihi, sai ka sa ilimin hadisi ka tace tukuna. Raddi zuwa ga ainihin ɗan Shi'a, wannan na daga cikin littafin da akwai buƙatar duk wani salafi ya neme shi, ya same shi, ya samu kaset ɗin nan da aka karance baki ɗaya, ya yi ƙoƙarin haddacewa cikakkiyar aqidar mu ce ta Ahlus Sunna, wadda ainihin take yawo a duniyar ainihin wato ilimi, tsantsar aqidar mu kenan. Kaji yana ma cikin aqidar mu, wailul liman qatala al-Husayn, tsananin azaba ya tabbata ga ainihin wanda ya kashe Husaini. Daga ƙarshe ka je ka samu littafai biyu. Littafin farko shine Al-Husayn ibn Ali, wanda ainihin Al-Imam Ibn Kathir ya rubuta tarihin Sayyidina Husaini da bayanai akan zaluntar shi da aka kama shi aka kashe shi, da kuma tabbatar da cewa babu inda ya tabbata ilimi cewa ga wanda ainihin ya kashe shi. Al-Imam Ibn Kathir kenan. Malamin shi ma Ibn Taymiyyah yana da littafi ya sa mishi Ra'asul Husaini, kan Husaini, kan Husaini da aka datsa kan yana ina ne ma. To Ibn Taymiyyah ya tsaya ya tabbatar shi ma cewa babu wanda ya san wanda ya kashe Husaini takamaimai, sannan kuma kan Husaini ba a san takamaimai ko yana ina bane. To amma ƙarshe dai duk inda aka kai aka komo, bakin mu yana nan danye ne jagab, yana la'anta duk wanda ya kashe Sayyidina Husaini, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wanda yake kaunata ya kaunace su, wanda yake kina to ya kisu. Dan haka duk mutumin da yake kin Husaini har ya kai ya zara kan sakalin shi ya sare kan jikan manzon Allah, babu shakka wannan mutum maki manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Kuma babu shakka wannan mutumin in ya samu damar sare kan manzon Allah zai sare. To kaga ba shiri tsakaninmu da wannan hakiya mata tashi. Dan haka ɗan Shi'a da suke tabajjuji cewa wai Ahlus Sunna farin ciki suke yi da an kashe Husaini, shi yasa suke yin azumi, to ƙarya ne. Muna yin wannan azumi ne saboda kwaikwayon sunnar kakan Husaini ɗin. Hadisai ne sahihai, suna cikin Sahih Muslim, suna cikin Sunan Abi Dauda, suna cikin Sahih Bukhari, suna cikin sauran littattafai na musulunci cewa sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama yin azumi a ranar Tasu'a da Ashura. ai inda gaskiya kuke ya ku ƴan shi'a akan cewa wai farin cikin kashe Husaini ne muke yin azumin, ai da zai zama ranar Ashura ce kawai muke azumin, amma tasu'a aka ce da Ashura. Sannan kuma shi hadisin da ya umarce mu da yin azumin, ai a cikin hadisin ba a ce saboda farin cikin kashe Husaini ba, mas'ala ce ta faru tun Husaini yana ƙarami annabi ya wannan azumin, yace yayi ne saboda me? Farin cikin Allah ya kubutar da annabi Musa a wannan rana daga sharrin Fir'auna. Ashe mas'ala ce mai tushen tarihi can tinkatin tun zamanin annabawan da, ba wai maganar kashe Husaini ba. To amma sai aka ce to ai Yahudawa ma gashi suna yi, to manzo Allah bai sanya dace da Yahudawa, sai ya ce in Allah ya so in muka kai baɗi za mu yi 9 ga wata mu haɗa da 10 ga wata don ya zama mun yi azumin yadda ainihin wato ya dace mana da sunna, shine ranar 10 din saboda farin cikin Allah ya kubutar da bawan shi annabi Musa. Sannan kuma mun yi 9 ga wata don ya zama namu ya saba ma irin na Yahudawa. Jama'an musulmi mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka wannan ita ce tsantsar aqidanmu. To amma saboda jahilci da ya samu wasu daga cikin danginmu ahlus sunna din, sai suka rinka ainihin daukar mas'alar sai ta zama ta siyasa. Ranar duk da aka ce ranar Ashura, ranar ainihin 10 ga wata, ƴan shi'a suna cikin bakin cikin jimamin kashe Husaini, sai aka samu jahilan ahlus sunna su kuma sai suka kishiyance su da ainihin ayyuka na bid'a, su ne fito ana kaɗe-kaɗe, ana hawan biki, ana hawan sallah, shi ne suka kaga waɗannan hadisai akan wanda duk ya tozali wannan rana ba zai samu hakiya ba, wanda duk ya kunshi ranar zai tashi ranar kiyama yana hasken kafa, wanda duk ya yi wa iyalin shi yalwata Allah zai yalwata mishi sauran shekaru. Waɗannan jahilai ne daga cikin ahlus sunna suka kagi waɗannan irin hadisan, ba dan komai ba, saboda sun ɗauki mas'alar siyasa ce, tunda dai ƴan shi'a na bakin ciki, to su kuma bari su kago abubuwan da za su yi farin ciki. To amma mu kam da muke ahlus sunna ne, mu ba gama garin ahlus sunna ba, amma ahlus sunna ne masu koyi da aqidar salaf waɗancan na fari. Dan haka waɗannan tarkatarkan ƴan bid'an ahlus sunna da suka zo baya, ba abin da ya gama mu da su, ba ma abin tafarkin su, ba abin da ya hada mu da su, hanya kowa daban, mu muna jirgin sama su kuma suna jirgin ƙasa, ba abin da ya hada mu da su. Don haka tafiyar mu bate ɗaya da su ba. In kun fahimci wannan da kyau, ashe wannan ba zai zama lazimi ba mu muna yin azumin ne saboda kwaikwayon kakan Husaini. Su kuma waɗannan jahilan ahlus sunna da ke faɗin waɗannan maganganun, ƴan uwanku ne wajen bid'a ya ku ƴan shi'a. Yadda ku mas'alar shi'a mas'alar siyasa ce, duk in ka samu mas'alar shi'a inda za ka ce ɗan shi'a a cire mas'alar siyasa, a yi mas'alar tsantsar addini, to ba sauran shi'a. Dan da ya buɗe baki ai magana khilafa, ai magana imara, ai magana kaza, ai magana kaza, sai suna kawo wilaya ta fi komai daraja. To wannan a ƙashin gaskiya, saboda Allah jama'ar musulmi kun ji yadda harkan nan take. Dan haka yin azumin Ashura da tasu'a sunna ce mustahabba ta annabi sallallahu alaihi wasallama. Malamai ma suka tabbatar da cewa kafin a farlanta azumin Ramadan, yin azumin tasu'a din ma, wato yin azumin Ashura din a matsayin farilla yake. To amma da aka farlanta Ramadan, shikenan sai aka rugurguje ainihin bayani dangane da wannan farlancin. Karanta littafin ainihin wato sifatu sunan nabi sallallahu alaihi wasallama na Ali Hassan da Salimu ibn Eid, da kuma littafin fiqhus sunna da sharhin sahih Muslim da sharhin fathul bari. A takaice jama'an musulmi, in Allah ya kai mu wannan rana ta Ashura ko tasu'a, wanda yake da sararin yin azumi mustahabbi ne yayi, wanda kuma bai ba babu ainihin laifi a kai. Sannan kai kuma dan kaga ƴan shi'a suna nuna bakin ciki da jimani, ai ba farin ciki za kai ba, domin wannan bakin cikin nahnu a haqqu bihi, mu muka fi cancanta da wannan bakin cikin dan an kashe mana wanda yake muna kuka da kukan shi, muna takeici da takeicin shi, shine jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi tabbatacce cikin sunan Abi Dawuda, manzon Allah yana zaune, malaika Jibril ya zo mai da tafi guda na ƙasa, yace kaga ƙasar nan na dibo ta ne a inda za a danna jikanka a yanka. Manzon Allah ya fashe da kuka. Duk abin da yasa manzon Allah kuka, har kiyama ta tashi muna kukan wannan abu, muna takeicin shi, muna bakin ciki. Amma mu takeicin mu da bakin cikin mu ba zai taba ketare haddin shari'a ba. Shine Bukhari ya rawaito hadisi, ranar da Ibrahim ya rasu dan gidan annabi wanda Mariya ta haifa, sai annabi ya rinka kuka, sai a cikin kukan shi sai yake cewa muna bakin cikin rabuwa da kai ya kai Ibrahim.
zukatanmu na cike da bakin ciki, idanuwanmu na cike da hawaye, amma bakinmu ba zai faɗi kalma ba sai wadda Allah zai yarda da ita. Yace amma muna masu bakin cikin rabuwa da kai, to haka muna masu bakin cikin kashe Husaini, don haka in wannan ranar ta zo muna masu bakin ciki da cewa a irin wannan rana aka danne ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ɗaya daga cikin farin cikin idan ƴar manzon Allah Fatima aka yanka, ɗaya daga cikin samari shugabannin aljanna, don haka muna bakin ciki. Amma ba za mu fito mu zanga-zanga ba, dan ba mu samu sahabban annabi ko annabi ya fusa an yi haka ba, ba za mu fito mu wani abubuwa, a'a muna bakin ciki kamar yadda in ka tuna yau ita ce irin ranar da ƴan fashi suka zo suka danna ubanka suka yanka, ai za ka ji bakin ciki ko? Amma wannan zai sa kuma ka shirya wani fati in ba kai dan bid'a ba ne? To haka mu muna addini ne yadda ainihin ya tabbata a cikin sunna kuma a tsarin salaf, dan haka duk wata ta'adi, duk wata barna, duk wani barota da ƴan bid'an baya suka yi ba abin da ya lazimce mu, ba mu ba su, ba irin su bane, mu mun ce da waɗancan muke. Duk abin da ka san na sahabbai ne ya tabbata daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, to wannan babu laifi in kana da magana a kai, in ka ce to ai Abubakar Siddiq kaza, ai Umar Faruk kaza, sai mu ce to ya tabbata, to ga ma'ana abin, domin sahibul baiti adra bima fiha, mai daki shi yafi kowa sanin abin da yake inda dakin yake zuba. Dan haka a takaice ya jama'ar musulmi, kun ji waɗannan abubuwa game da bid'o'in da mutane suke yi a cikin wannan ainihin wata, Allah ya tsare mu daga gare su. Amma daga ƙarshe ina ƙara tuna mana a je a nemi wannan littafi Radu'ul Anam min muhdathati ashiril Muharram al-Harami ta'alifi al-Shaykh Abu Tayyib Muhammad Ata'illah Hanif tahqiqin Abi Yusuf Ahmad dan Aliyu, gashi Daru Ibn Hazm su suka buga shi. Karamin littafi ne takaitacce wanda in ka zauna daga safiya zuwa al-Muru zaka karance shi insha Allah. Jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu, saboda haka al'ummar musulmi sai a je a nemi kuma irin waɗannan littafai Lataiful Ma'arif fi Ma'alim Mawasim al-An min al-Wadha'if na babban malami Ibn Rajab, gashi wajen shekarar shi 700 da rasuwa. Bid'o'i wata kaza ya kama, bid'a wata kaza, duk irin waɗannan bid'o'in shagulgula da sunnoni duk ya kawo a cikin wannan littafi, gashi kana ganin shi sintime mai guda. To limaman Juma'a, limaman Idi, ko kuma ku ji tsoron Allah, hudubobin Juma'a da ake zuwa ake tarkatowa tatsuniya gatanan gatanan, ku ji tsoron Allah, ku daina huduba da irin waɗannan hadisan ƙarya, domin aka ce wata kaza ya shiga, sai ka ga limami ya ji ya ɗibo huduba, ya kawo kisoshi, ya kawo tatsuniya, qala ba'du salihina, qala ba'du hukama'i, wuki'an kaza, tatsuniya gatanan gatanan, ku kaga an zo an cika ta da kan minbari jama'a. Wallahi limamai ku ji tsoron Allah. Waɗannan abubuwan muna gaya muku irin yadda Shehu Usman ya rinka ainihin faɗin cewa haka mahaifinsu Malam Fodiye haka ya rinka faɗawa malaman ƙasar Hausa. Malam Fodiye, ma'ana Fodiye da fullanci malamin fiqhu, in ya tashi yana wa'azi, ku ji tsoron Allah, ku gyara malaman ƙasar Hausa, ku gyara, ku gyara, sai suka ƙi. Sai yana ce musu in ba ku gyara cikin lumana ba, in wasu suka zo suka ce ku gyara, in kuka ƙi za su sanya kansakalinsu ne su sa ku gyara da tsiya, takobi za su sa, ashe ƴaƴan shi ne. Ana nan sai ga Shehu Usmanu, sai ga Malam Abdullahi Gwandu suka zo fa suka miƙe, in suka faɗa suka faɗa suka faɗa, aka ja batta da al'amari ya al'amari, sai suka yi gudun hijira ƙasar Nijar, da suka je suka shiryo sai suka zo suka ci ƙasar Hausa da yaƙi. Waɗannan mutanen da aka ci su da yaƙi a ƙasar Hausa ba ta maguzawa ne maguzawan asali ba, a'a maguzawa ne da ke maguzanci a cikin musulunci. Shi yasa Shehu Usman ya rubuta littafin shi akan sarakunansu, shine wannan littafi wanda ainihin ya sa mishi bayanin wujubin hijrati alal ibadi wa wujubin nasbil imami wa iqamatil jihadi. Yazo ya samu malamansu na bid'a, ya rubuta littafi Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a akan su. Yazo ya samu jahilan ƙasar Hausa, ya rubuta littafi Bayanul Bida'i Shaytaniyya allati ahdathaha an-nasu fil millati al-Muhammadiyya. Shehu Usman al-qalamin shi bai kafe ba fa, sai kuma ya komo ina bokaye, ina malaman zaure masu tsubbu, ina masu duba, ina masu kacau-kacau, ina masu sawa a daure kaji a tsakiyar hanya, a je a zubar da albasa da tumaturi a ainihin gidan tururuwa. Shehu Usman yazo ya rubuta littafi ya sa mishi Nurul Albabi. jama'an musulmi mun gane wannan da kyau ko wallahi tallahi a bar bid'a limamai ku bar bid'a in ba haka ba babu shakka nan gaba wallahi zaka zo ranar juma'a zaka hau kan minbari matukar an san bid'a zaka yi kafin ma ka hau wani ya kifar da kai sai dai ka ji an fara hudubar sunna kai kuma ka shiryo bid'a ka ba za ta samu shiga ba shi yasa malamai ku ji tsoron Allah ku bari wallahi mu muna gaya muku ne da bakin nasiha da bakin wa'azi da bakin sadakarwa in baka iya huduba wadda ainihin zaka tsaro zantutuka kai mutane wa'azi ba ya zo a cikin sunna manzon Allah yakan karanta qur'ani wani lokacin in yazo sai karanta musu suratul qaf har aka samu wasu sahabbai suka ce wallahi basu haddace suratul qaf ba sai a bakin manzon Allah saboda yawan karanta ta da yake ranar juma'a in ka zo ranar juma'a alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu in ka gama khutbatul haja qaf wal qur'anil majid kana gamawa shikenan ka dauko ko suratul nuh ne a hutuba ta biyu shikenan in wannan bata yiwu ba ka je ka ainihin rike alqur'anin mana ai ba a hana ka ba sai ka rike alqur'anin akan minbari in baka iya qaf din ba karanta qul huwallahu a hutubar farko in ka zauna ka miƙe ka sake innal hamdulillahi sai ka karanta qul a'udhu birabbil falaq a hutuba ta biyu in kai sallar ka tayi manzon Allah yayi kwatankwacin abin da kai ba kai laifi ba ya fi ka je ka ɗibo abin da baka san ma'anar shi ba ko kuma ka je ka ɗibo abin da yake tarka-tarka ne ka zo kana faɗi ayyuhannas inna li hadhal yawmi inna li hadha kana ta gargada ka faɗi abin da yafi daidai mana ka gaya wa mutane alqur'ani jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to shine dai ainihin wato mu nasihar da zamu daga ƙarshe sai mu ci gaba da karatun littafin as-sarimul battar fi tasaddi li sahratil ashrar takobi mai kaifi domin tunkara masharranta bokaye mane mutum kun ga aikin shehu Usman ba zai kare ba kenan har duniya ta tashi shine ya gama fada da bokayen zamanin shi a cikin littafin Nurul Albab yanzu kuma ga jikokin shi da tattaba kullun shi kuma suna fada da bokayen karshen duniya
ilaju sur'atil qazfi wannan wani babi ne wanda ya shafi maza musamman shine magani game da gaggawar zubar da mani da namiji yake daga ya fara saduwa da mace sai zubar da mani tun kafin lokacin da ya kamata a tabi'ance to wannan larura ce domin ba haka ya kamata ba a ce daga da namiji ya dau azzakarin shi ya saka a farjin mace shikenan sai mani ya dalalo wannan ba haka aka saba a dabi'a ba to in mutun ya samu kansa a irin wannan hali babu shakka yana da ainihin larura to ya za a yi maganin ta sai mallan yace kat takunu sur'atul qadhfi 'inda ar-rajul امرا طبيعيا ويعالجه الاطباء بعده وسائل yace ta iya yiwa gaggawar zubar da mani da da namiji yake yi yazan al'amari ne na dabi'a wato dabi'ar shi ce ba wai aljani bane ba asiri bane a'a haka ya samu kansa a dabi'ance dabi'ar da yazan kuma ta saba ma dabi'ar ga magarin mazaje to yace irin wannan likitoci suna maganin shi da iznin Allah amma na daga cikin hanyoyin da likitoci suke maganin shi shine sai mallan yace minha ga daga cikin waɗannan hanyoyin to anan a dunkule mallan zai iya cewa likitoci amma larurori irin waɗannan wata larura in ta faru sai a ce ta furin likita wata larura in ta faru sai a ce ta furin psychologist kuma a hakika akwai bambanci tsakanin psychologist da likita domin likita shi kam dama harkar shi ce wadda a cikin ilimin likitanci akwai karatun da zai je taba akan psychology wato ilmun nafsi ya san wasu abubuwa na tabi'a amma ilmin psychology ilmun nafsi wani ilimi ne mai zauna da kanshi wani lokacin aka ga wani mutumin ya shiga cikin halin damuwa ko kuncin rayuwa sai a ce aje a kai shi wurin psychologist wato al-alimu bin nafsi wanda yake ya kware game da masaniya akan rai ko kuma rayuwa ta mutane ko ta halittu sai zaunar da shi kaza na damun ka ya bada shawarwari in ya kai ga shi ma wani lokacin aikin shi sai zan kamar likita ne shine sai mallan yace to likitoci suna maganin irin wannan larurar ta hanyoyi da dama awwalan hanya ta farko istikhdamu ba'd al-marahim allati tuballidu al-ihsas yace amfani da wasu ainihin wato nau'i na mai waɗanda suke kwantar ko suke sassauta ko suke kashe kaifin ainihin wato sha'awa meyiwa da zarar ya ainihin shiga cikin sha'awa yana saka azzakarin shi cikin farjin sai mani ya zuba to irin wannan kaifin sha'awan ne zai zanye yawa sai mallan yace to za a iya mishi maganin wannan yawan zubar da mani ta hanyar amfani da wasu mai waɗanda ainihin wato za a shafa ko ya shafa kan azzakarin shi ko ya shafa a cikin al'aurar shi wadda za ta ainihin wato sassauta ƙarfin wannan sha'awa ta shi. Saniyan na biyu malam yace at-tafkiru fi amrin akhar fi asna'il mu'ashara, na daga cikin hanyar da za a bashi shawara wajen warware ko kuma wajen samun kanshi a halin fita daga wannan larurar shine a ce mishi san da yake saduwa da matar tashi ya zan ya rinka tunanin wani abu daban wanda bai da alaka da ainihin jima'in, sai ya zan garin amfani da kwakwalwar shi yana tuna wasu abubuwa daban waɗanda ba su da alaka da jima'i, har ya zama ya dade yana ta jima'in yana ta jima'in a afke in sha'awar ta zo mishi shikenan da zaran ya fitar da maniyin sai abin ya zama mishi kamar a tabi'ance kenan. To in ya saba da haka madadin da ya fara ainihin jima'i rabin minti ya zubar da maniyi sai zama yanzu sai bayan kamar minti biyar ko bayan minti goma, to in har ya saba haka sai ya zan koda ya zo yana cikin ɗabi'ar shi yana tunanin jima'in sai zan ba zai gaggawa fitar da ainihin maniyin ba, wato ɗabi'a ta riga ta aure shi kenan akan yanzu ya sauka daga kan waccan ɗabi'ar ya ɗauki wata sabuwar ɗabi'ar da ya ƙoƙarin sabawa kanshi da ita. Salisan na uku hallu ba'dil masail ar-riyadiyyati as-sa'bati 'inda al-mu'ashara, kokarin warware wasu mas'aloli na mathematics masu wahala, mas'alolin lissafi masu wahala a yayin ainihin wato al-mubashara yayin da yake ainihin wato kusantar matar shi, sai yayi kokarin dauko wasu mas'aloli na lissafi a ce shi accountant ne ko shi dan kasuwa ne ko shi mai harkar business ne, sai dibo wasu mas'aloli na rikicin lissafi a yayin da yake saduwa da matar shi sai hankalin shi ya koma kan waɗannan lissafe-lissafe masu wahala, sai zama tunanin shi ba yana kan jima'i bane, tunanin shi na kan warware matsalolin lissafin can nan kuma a aikace yana nan yana ta jima'i. To in kwakwalwar shi ta saba mishi da wannan har ya zan a aikace madadin a minti ɗaya zai zubar da mani sai zan sai a bayan minti goma ko minti goma sha biyar, in wannan ɗabi'a har ta aure shi to sai ya zama kamar can koda daga baya ya zo tun al'amarin farko yana tunanin jima'i to ba zai fitar da maniyin ba sai a daidai lokacin da ya kamata sai zan ɗabi'a ta aure shi kenan. Kwatankwacin misalin mutumin da ya riga ya saba ma kanshi a ce kullun yana bacci 12 dare sai ya farka sai ya ɗibi ruwa ya sha, to sai kaga haka siddan ko yana jin kishi ko bai jin kishi 12 dare din nan sai kaga tunda ɗabi'a ta aure shi shikenan sai ga ya farka ya sha ruwan sannan sai ya ci gaba da bacci. Jama'a mun gane wannan da kyau, in ka saba wa kanka kullun kana tashi bacci karfe 4 na asuba in ka tashi baccin nan sai ka je kai fitsari ko sai ka je kai tsugunan kashi sai kaga kullun wannan lokacin yana zuwa ruwan sama ake yi sanyi ake zafi ake wani hali ake ciki sai kaga lokacin yana sai ka ji ka farka, me yasa? Saboda ka saba ma ɗabi'ar ka. To in yazan kana shagaltar da kanka yayin jima'i da daidai gwargwadon minti 10